Sashen yada labarai ta internet na Daily Trust ke gabatar muku da shirin Najeriya a yau. Tare da sallama a gare ku da watan kunanan lahiya, Halima Jimarauce tare da Muhammad Awal Suleiman ke muku barka da warhaka da kuma sake kasancewa da mu a wannan shirin. Kamar yadda aka riga aka sani tun ranar Alhamis da ta gabata, shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari ya gabatar ma majalisar tarayya ƙudurin kasahin kuɗin shekara mai zuwa wato ta 2022. Kasahin kuɗin wanda ya kai naira tiriliyan 16.39 ya nuna ƙarin naira tiriliyan 3.59 akan kasahin kuɗin shekarar 2021 wanda ya kai naira tiriliyan 13.98. Shin an taɓa yin kasahin kuɗin da yawan shi ya kai wannan? Me yasa duk shekara gwamnatin Najeriya ke yin kasahin kuɗin da ya yi ƙarhinta? Yau kacokan mun miƙa hilin shirin ne ga ƙwararren masanin tattalin arziki ya yi mana dalla-dalla ya kwance ƙulli ya yi mana warwarar sarƙaƙiyar da ke ƙunshi a cikin wannan kasahin kuɗi wanda shugaba Muhammadu Buhari ya gabatar ta yadda kowa zai iya ganewa. To ga tattaunawar Muhammad Awal Suleiman da masanin tattalin arziki wanda ya cikakken bayani akan kasahin kuɗin shekara mai zuwa ta 2022. Masanin ya hwara ne da bayyana sunan shi kamar haka.
Sunana Dr. Muhammad Shamsuddin, kuma ni ma dai a ɓangaren economics nake koyarwa a Jami'ar Bayero.
To Dakta, shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya gabatar da kasafin kuɗi na shekara mai zuwa wato shekarar 2022. Ya ka kalli wannan kasafin kuɗin idan ka kalle shi ka dubi sauran kasafin kuɗi waɗanda aka yi kafin yanzu?
To, abinda za a ce dai shi presentation ɗin na shugaban ƙasa ko kuma bayanin da ya ga majalisa ya kasa shi kashi huɗu ko zuwa biyar. Na farko ya yi misali gaishe-gaishe da ake cewa protocols inda ya yabi su 'yan majalisa na haɗin kai da suke ba shi tsawon lokaci, sannan kuma ya zargi larurar COVID-19 wadda ya ce ita kamar ita ta jefa yanayin tattalin arzikin ƙasa cikin halin da yake ciki. Abu na biyu da ya yi ya duba misali yadda performance ɗin budgetin shekarar da muke ciki yake tafiya 2021. Inda ya yi bayanin abubuwan da suka wakana har zuwa watan bakwai watan July kenan. Ɓangare na uku shi ne ya yi presenting budget ɗin na shekara mai kamawa 2022. Sai kuma a ƙarshe inda ya yi jawabin rufewa wanda ya roƙi su 'yan majalisa su ci gaba dai da bashi haɗin kai kamar yadda suke bashi. So ba shakka idan ka kalla dama dai kowane budget presentation mafi yawa haka ake yin sa a cikin kaso guda huɗun nan. Kowane kaso kuma da akwai abubuwan da ya kunsa. To abubuwan dai da za a ce ɗan bambancin shi wannan budget ɗin na bana da waɗanda suka gabata. Na farko dai kuɗin da za a kashe a budget ɗin inda ka kalle su ta fuskar naira, to lallai ba a taɓa yin budget mai yawan wannan ba gaskiya, domin duk masu nazarin al'amura sun yi mamaki kwarai da gaske duba da yanayin halin da ake ciki da kuma kukan da su mahukunta suke ta yi cewar ƙasar babu kuɗi, amma suka iya rufe ido suka gabatar da kasafin kuɗi har na tiriliyan 16 da wani abu. To wannan ba shakka abin mamaki ne. Duk da dai kuma idan ka kalla ta wata fuskar da dalilin tashin dala Amurka ko kuma in ce faɗuwar darajar naira, za a iya cewa kasafin kuɗin ba wani ɗara na bara ya yi da yawa ba. So saboda kaga a bara misali shi kasafin kuɗin ya sa dala Amurka ta zama naira 379, amma shi budget ɗin 2022 sai ya sa dala Amurka ta zama naira 410. So idan in ka kalla sai ka ga cewa in aka kalla abin ta fuskar dala Amurka, bambancin da ke tsakanin kasafin kuɗin bara da na banan ba shi da yawa. A daily lissafin naira ne bambancin yake da yawa, har ya haura kusan naira tiriliyan 3. So wannan kenan. abu na gaba da ya kamata a magana akai shine misali tun daga bangaren budewa shi shugaban kasa ya zargi misali rashin kuɗi da aka samu na kasafin ko kuma na kasafin da aka yi na kuɗaɗen da za a samu daga man fetur a shekarar da ta gabata ya ce ba a samu kuɗaɗen da ya kamata a samu daga man fetur ba shi yasa gwamnati ba ta iya zartar da abubuwan da ta so ta zartar ba a 2021 wanda har ya ce kuɗaɗen da aka samu sun gaza da kusan kashi 51 cikin 100 ma'ana abin da aka yi hasashen za a samu ko rabin sa ba a samu ba amma abin mamaki idan mai nazari ya kalla a sadara ta sakin layi na 12 shugaban kasa ya bayyana cewa an yi hasashen za a haƙi man fetur ganga miliyan 1,600 kullun a wannan shekara da muke ciki 2021 sannan kuma wata ganga za a sayar da ita $40 to amma kuma a sakin layi na 14 shugaban kasa ya tabbatar da cewa on average an haƙi ganga miliyan 1,700 wanda har ya haura da 1,200 da aka yi projecting sannan kuma man fetur din shi ma ya haura $40 din da projecting ya kai $68.53 kamar yanda shugaban kasa ya faɗa to amma abin mamaki a sakin layi na 16 da na 15 sai shugaban kasa ya ce kuma kuɗin da ake tsammani za a samu daga man fetur sun gaza to mai sauraro zai matukar mamaki bayan an haƙi fiye da abin da aka ce za a haƙa kuma farashinsa ya haura a kasuwa fiye da yanda da ake tunanin za a sayar amma duk da haka kuma shugaban kasa ya ce misali kuɗin da aka samu daga man fetur ya gaza wannan kamar dai ko akwai gyara a bayanan da aka yi watakila ba a rubuta su da kyau ba wannan lalle abin lura ne ƙwarai da gaske
a cikin bayanan da yayi kuɗaɗen da za a samu daga harkar man fetur da kuma abin da za a samu daga harkar haraji idan ka lura akwai ragowar kuɗaɗe na wurin ₦6,000,000,000 da wani abu a ina za a samu waɗannan kuɗaɗe
ya yi bayani a cikin kasafin kuɗin domin dama shi kasafin kuɗi dole bayanin yadda za a yi financing din a kasafin kuɗin ya ce hanyoyi guda biyu za a cike wancan gibi na fiye da ₦6,000,000,000 akwai bashi da kuma bangaren privatization cefanar da kadarorin gwamnati kenan to kaga yake zancen za a samu kuɗi na privatization fiye da naira biliyan 900 wanda dai bai karasa ₦1,000,000,000 ba ragowar kuma abin da ya haura ₦5.3 billion duka za a karbe su a matsayin bashi ne daga cikin gida da kuma waje to a wurin shugaban kasa wannan shine hanyoyin biyu domin a yi financing wancan gibi da aka a budget duk da dai kuma ya kamata a highlighting cewa a cikin kasafin kuɗin nan na ₦16,000,000,000 da wani abu an ware kuɗi wuri na google wuri misali ₦3,361,000,000 ma'ana ₦3,310,000,000 wanda wannan shine kashi 22.38 cikin 100 na gaba ɗayan budget din amma an ware shi ne kawai domin biyan bashi ko in ce biyan kuɗin ruwan bashi sannan baya ga wannan akwai abin da ake cewa sinking fund wanda shi ma ana amfani da shi ne ana biyan takardun lamini na cikin gida wanda su ma bashi ne akan gwamnati na kusan naira ₦300,000,000 idan ka tattara sai ka ga abin da aka ware biyan bashi ya doshi naira ₦4 billion babu kaɗan to wannan kuma kaga babbar matsala ce idan ya zama cewa an ci gaba da tafiya a haka domin ne domin za a kai lokacin da watakila muna biyan wannan bashin har za a iya neman kuɗaɗen da za a yi manyan ayyuka a rasa ko kuma sai dai mu dogara a kan ciwo bashi kowace shekara mai ta ƙara wa barna dawaki misali saboda shi wannan kusan ₦3,310,000,000 da za a biya bashi da su gaba ɗaya sun haura kashi 35 cikin 100 na gaba ɗayan rabanu ɗin da Najeriya za ta karɓa a shekarar wanda aka yi kiyasin sa ya kai trillion 10.13. To kaga wannan shine masana suke cewa wannan is not sustainable. Akwai matsala yawa ba abu ne da in an yi shi yanzu watakila nan gaba akwai matsala. Ka biya bashi fiye da kashi 35 na abin da kake tunanin zaka samu. Sannan kuma ka ciwo wani bashin wanda ya haura rabin abin da kake tunanin zaka samu. Tunda gwamnati tana tunanin za ta samu trillion 10 kuma za ta ciwo bashin trillion 6 misali. Kaga ya haura rabin ma abin da take tunanin ita da kanta za ta samu.
To kaga wannan ba a ƙarshe wannan kasafin kuɗi da aka yi mutane ƴan Najeriya da dama suna ganin cewa duk lokacin da kasafin kuɗi ya ƙara yawa kamar wahala na ƙaruwa.
To ai shi dama asalin kasafin kuɗi ana yin sa ne domin ya shafi rayuwar ɗan Najeriya misali ɗan ƙasa amma kowace ƙasa ne a duniya. Sai dai kawai watakila wasu abubuwan idan ba a yi su daidai ba maimakon a sami walwala ko jin daɗi sai ya zama kuma sun haifar da matsaloli. Ba shakka kai tsaye idan ka kalla a bangare na biyu na bayanin kasafin kuɗin ko a farkon bangare na uku kai inda shugaban ƙasa ya bayani kasafin kuɗin ya bayyana abubuwa guda 6 wanda su ne kasafin kuɗin zai fi mai da hankali a kai. Harkar faɗaɗa tattalin arziki, ma'ana a inganta noma da masana'antu a rage dogaro da man fetur. Sannan ya yi maganar harkar samar da abubuwan more rayuwa infrastructure. Sannan ya yi maganar samar da tsaro security kenan. Sannan ya yi maganar gina ɗan adam ta hanyar samar masa da lafiya da kuma ilimi. Wannan shi ne na huɗu. Sai kuma rage talauci shi ne na biyar. Sai kuma misali daidaituwa na jihohi ci gaban kowace jiha wanda ake cewa even the government shi ne abu na 6 da kasafin kuɗin zai mai da hankali a kai. Wanda dama wannan misali yana da alaƙa da development planning da muke da shi na shekara 2021 zuwa 2025 a matsayinmu na ɗan ƙasa. To idan ka kalli waɗannan abubuwan sai ka ga a zahirin gaskiya kamar misali abubuwa ne da duka za su taimaki ka sannan ta kai ga gaci. To amma misali muna maganar cewar za a rage misali talauci a cikin ƙasa. Amma a lokaci guda ana maganar za a ranto kuɗaɗen da sun haura naira trillion 6 wanda mun sani ciwo bashin nan yawanci yana da alaƙa da talaucin da yake haifo a cikin ƙasa. Domin kuwa shi wannan ciwo bashi da ake yi shi ne yake jawowa ana ƙaƙaba wa Najeriya wasu sharuɗa da ake cewa conditionalities misali na ƙarin haraji misali na cire tallafi a abubuwan masarufi. Waɗannan abubuwan su ne suke taruwa su jawo hauhawar farashi a cikin ƙasa sannan kuma su waɗannan su suke ƙara talauci a cikin ƙasa. To sai ka yi mamaki dai misali ta ina ne za a iya rage talauci idan har za mu ci gaba da yin kasafin kuɗin da ya fi ƙarfinmu kuma mu ƙare da ciwo bashin da za a sa mana sharuɗin da za su zama bala'i ga 'yan ƙasa. Sannan kuma wani abu ma da na manta ban magana a kai ba. A ƙarshe shugaban ƙasa ya yi magana cewa lalle za a bunƙasa harkar haraji wanda ya yi alƙawarin daga baya zai tura abin da ake cewa finance bill sabuwar dokar kuɗi ta 2022 zuwa ga majalisa. Kuma baka bi na bashin rantsuwa wannan finance bill ɗin from all indication ƙarin haraji ne kawai zai biyo baya. Wanda shi kuma ƙarin harajin nan shi yake daɗa kashe masana'antu yana ƙara yawan rashin aikin yi a cikin ƙasa kuma yana daɗa mai da mutane talakawa.
Dr. Muhammad Shamsuddin masanin tattalin arziki kuma malami mai koyarwa a jami'ar Bayero ta Kano a tattauna wasu da Muhammad Awul Sulaiman. Iyakacin shirin Najeriya a yau kenan na wannan lokaci sai mun sake haduwa da ku a shiri na gaba da izinin Allah. Kuna iya jin shirin ta shahinmu na aminiya.dailytrust.com ko ta shahukanmu na sada zumunta a facebook.com/aminiyatrust da twitter.com/aminiyatrust. Har wa yau za ku iya saurara ta Google Podcast ko Buzzsprout da Spotify ko kuma TuneIn Radio. Har wa yau kuna iya jin shirin a Freedom Radio akan mita 99.5 zangon FM a Kano. Yanzu a madadin abokin aiki na Muhammad Awwal Sulaiman, ni Halima Jimarauke sallama da ku huta lahiya.